Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Darakta janar na hukumar Hizba ta jihar Kano ya ce rundunar za ta gurfanar da kwamandan nan na madobi a gaban kotu, wato wanda ya ce an hada baki an yi masa waka sani waye sanka, lamarin da ya sa shi garzayawa anti-corruption. Bincike ya nuna cewar matasan nan da aka gano gawarsu a ɗakin girkin wani gida a Badawa saurayi ne da budurwa da aka yi wa baiko kuma saura watanni uku kacal a yi bikinsu. Yau ne ake ranar yaƙi da yi wa mata kaciya ta duniya. Har ma mun zanta da wata mata wacce ta ce dalilin kaciyar mata da aka yi mata har yanzu ba ta daina yin fitsarin kwance ba, duk da cewar ta tara manyan ƴaƴa. Wani alade ya tashi barasa ya daddaka ya yi mankas abinsa, ƙarshe ya je ya takali wani bajimin sa da fada, ba ji mu da yadda ta kaya. Za mu kawo muku nasihar Malam Boturani. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa, wanda ni Nasir Salisu Zango zan jagoranta. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku lale maraba da sake saduwa a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Rundunar Hizba ta jihar Kano ta ce tunda kwamandan Hizba na madobi ya zunguro sama da kara, to su ma za su kai shi kotu su kuma tuhume shi da laifin yin sojan gona. Babban daraktan hukumar Dr. Aliyu Musa Aliyu ne wannan furuci a zanta wasu da wakilinmu Yusuf Bala Abdallah DG, wanda shi ne wanda kwamandan yake zargin ya yi masa walankeluwar da ta yi masa sanadin kujerarsa ta kwamanda. Bayan da aka yi masa ɗauki saka, ya ce Bashir ɗin ba shi ne aka miƙa sunansa domin yi masa kwamanda ba. Don haka ya ce tunda an zo wannan gaba, to ma za su tattara su miƙa shi kotu. Ala Bashir a rabe da baccin makahu.
Ba ma shi ne kwamandan ba, ya zo yi sojan gona ya amsa suna na Bashir Sani. A ka'ida ma ɗaukar mataki za mu yi a kansa na shari'a, domin ya zo ya amsa suna ba nasa.
Don a shirkenmu na farko, mun rawaito muku mutane na mamakin cewar wanda aka yi wa kwamanda a hukumar ka ta fariya kamar Hizba, ta yaya kuma za a dawo a ce ya yi sojan gona? Shin to shi Abdulrazak da aka baiwa kwamandancin na nawa zuwa Jarabawa, shi ne na ɗaya ko kuma dai na biyun yayi? Zancen gaskiya dai a yi shi da wando, wai inji ‘yan Hausa. Domin idan har hukumar ta Hizba ta ce ita sunan Bashir shi ne a hannunta, me yasa ya aya a sunan ba a kawo shi a zahiri ba? Alal misali kurarin da ake na zuwa kotu, me zai hana a fara kawo wanda ake tunanin sunansa ne a kai ba sunan shi Bashir Jafar ɗin ba? Kaga wannan ma wajibi ne jama'a su fito su taimaki Hizba wajen hana ta wannan abu da shi Bashir yake zargin maguri aka shirya masa. Haka kuma wata majiya daga hukumar ta Hizba ta ce ai batun walankeluwa da ake zargin an yi wa shi Bashir ba fa kansa farau ba, domin ai akwai ma wanda aka yi musu jarrabawar shi ma bai ci ba, amma da yake shi ma ɗan lela ne sai aka yi masa wani dogon zuku maimakon jarrabawar ƙaramar hukuma da ya kasa ci, sai ma aka ba shi jagorancin ƙananan hukumomi guda takwas. Kaga kenan idan har wannan ya tabbata, to Hizba tana saka alkhairi ne ga wanda ya aikata daƙiƙanci, ma'ana wanda bai ci jarrabawa a muƙami guda ɗaya ba sai ta ninka masa muƙami guda takwas lokaci guda. Shi ma wannan kaga abu ne da ya kamata a taimaka wa Hizba ta tsaya kan matsayinta na amri bil ma'rufi da kuma yin hani ga munkari. Kamar yadda muka bayyana muku tun a farko, Farfesa mai busira shi ne ya bishara da bayyana sakamakon wancan gwaji da aka yi wa waɗanda suka dace da kwamandodi a matsayinsa na madugu kasan hanya, tunda ai ya taɓa shugabantar hukumar ta Hizba a matsayin kwamanda zamanin baya. Tun ma a wancan lokaci duniya na kwance. Don haka mai girma gwamna wanda ya ce zai yi wa Hizba garan bawul wajen samar mata da jagorori adalai fiye da mutaƙaddimi na, ya kafa kwamitin mai bishira domin tantance kwamandodi na haƙiƙa. Amma gashi an sauya wa kwamitin lawurjan tafiyar da aikinsa, tunda gashi an zo ana kaiwa gaban muhi. To shin muhiyin zai gaya wa gwamna idan ya gama binciken nasa da ya ce yana yi domin daƙile yiwuwar yi wa tubkarsa warwarar jigo a cikin harshen Larabci? Muna dai jiran martanin muhiyin, tunda ya ci ɗamarar tabbatar da gaskiya. Wataƙila fa ga alama wannan bincike da muhiyin ya ce zai fara zai iya buɗe shafin bankaɗa, domin wasu ma daga gefe sun fara gunaguni na cewar su ma an musu yankan kunkurin bala a nasu muƙaman, su ma suka ce sun yi jarrabawa amma daga bisani an sauya sunansu da waɗansu. Amma ba za mu yi azarbaɗi ba, tunda dai hukumar muhiyi tana da ƙarfi, za mu jira ta dan jin inda gaskiya za ta fito. Alaba shi sai a rarrabe da baccin makahu.
Wanda yau shi kun Allah ga ma ofishin mai girma babban komandan Hisba na jihar Kano. To ga sakamakon tantancewar da muka yi na local government guda 40. Na farko daga ciki ita ce local government ta Dawakin Kudu. Wanda ya samu nasara a wannan tantancewa shine Malam Kabiru Musa. Sai Sumaila Malam Nuhu Sulaiman. Sai Madubi Malam Bashir Jafar. Sai Kura Malam Usman Shu'aibu Ali.
To wannan kenan. To yanzu ko sai mutum wani al'amari mai ban mamaki wanda ya fara unguwar Badawa dake nan Kano inda aka tsinci gawar wani saurayi da budurwarsa sun shiga ɗakin girkin wani gida a unguwar sun kulle kansu. Rahotanni sun nuna cewar wannan saurayi mai suna Awwal sun dauki lokaci suna soyayya da wannan budurwa mai suna Sadiya domin watanni uku ne ma suka rage a yi bikin su bayan baiko da aka yi musu. To amma abin mamakin da har yanzu ya shige wa mutane duhu shine yadda aka same su a mace a cikin wani yanayi mai ban takaici. Wata majiya ta shaidawa inda ranka cewar marigayi Awwal sananne ne ga mutanen wannan gida da aka samu gawarsu. Kuma ana zargin ya jawo budurwar tasa ne sun shiga ɗakin girkin gidan sun buya ba tare da sanin masu gidan ba, kamar yadda majiyar ta bayyana. Kasancewar ɗakin girkin shine a farkon mashigar gidan, kuma a ciki ne ake ajiye injin janareton gidan. Kuma kasancewar da suka shiga ɗakin girkin sun kulle kofa, kuma ga janareta na yi. Shi yasa suka shiga wani yanayi da har mutan gidan basu ankare da wainar da ake toyawa ba. Daga ƙarshe ne ake zargin hayakin janareton da suka shaka kuma ya musu sanadiyar rasuwarsu, kamar yadda wannan majiya mai tushe ta bayyana. To ko me matsayin rundunar 'yan sandan jihar Kano akan wannan al'amari? Ga kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
A unguwar Gaida ke nan Badawa, wanda mun je da sauri mun dauki mutane biyu, ɗaya mai suna Sadiya Yahaya ɗan kimanin shekaru 19 da kuma Awwal Abdullahi ɗan kimanin shekaru 25. Mun dauke su da gaggawa zuwa babban asibitin Murtala da ke nan cikin gari, amma rai halarta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Abu Sani PSC ya ba da umarnin faɗaɗa bincike akan wannan lamari.
To Allah ya kiyaye. A yau ne ake bikin ranar yaƙi da yi wa mata kaciya ta duniya. Kuma ga wakilinmu Yusuf Ala Abdullahi ɗauke da rahoto na musamman akan wannan rana.
Kaciyar mata ko kuma cire musu anguriya wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da ta samo asali a ƙasashen Afirka. Wata ƙwararriyar likita mai suna Dr. Jamila Mu'uta ta ce kaciyar da ake wa mata tana haifar musu da gagarumar illa.
Zancen ni'ima ai in ma aka yi shi a lokacin ma ni'imar za ta ɗauki, saboda ga dai tsoro tana ji saboda zafi, ciwo da ta ci sanda aka yi mata, sannan wajen warkewar wurin shi ma yana ƙara matsewa. To in ya matse ɗin nan kuma a samu ma a yi kwanciyar auren da ita, azaba za ta sha.
Abdullahi Ismaila Ƙwalwa ƙwararre ne a fannin lafiyar al'umma ya bayyana cewar kaciyar da ake wa mata na haifar musu da cutar yayyan fitsari da ma tarin illoli waɗanda ke haifuwa ga mata sakamakon yi musu kaciyar.
Ana yin wannan abin a matsayin al'ada, to ana yin sa ana janyo musu yoyon fitsari. Kuma kowa ya sani irin tagayyara da yake kawowa ma ɗaya mace, har ma kuma ikan taimaka wajen yaɗuwar ciwuwuka irin su kanjamau. Saboda haka ga dole ne a tashi tsaye a kuma wayar da kai akan cewa mutane su ne santa kansu.
Filin inda ranka ya zanta da wata mata wacce aka yanke mata anguriya ko aka yi mata kaciya irin tasu ta mata. Ta ce duk lokacin da ta kwanta bacci to sai ta yi fitsarin kwanci.
Na taso na tsinci kaina akan ina ta fitsarin kwanci haka, amma ana dan gurguda na saboda fitsarin kwanci. Gurin da aka cire min wannan anguriya shine kawai dame ni sosai.
Suma dai wasu mata da suka bayyana gagarumin bakin cikin su domin tuna wannan rana ta ranar riyo mata kaciya a fadin duniya, sun ce su kam sun san tasu ta ƙare domin an lalata musu rayuwa, har ma suka shawarci al'umma da su ƙauracewa yi wa 'ya'yayensu kaciyar mata.
Da matsala mata da ake cirewa anguriya, inda yiwuwa a bar cirewa ya fi amfani akan cirewa.
Abin na damuna, to munin suna da an riga an cire mana an lalata mana rayuwa ba yanda za mu, sai dai mu ɗauki haƙuri, sai dai kuma dai mu ba da shawara ga 'yan gaba.
To Allah ya sa mu gane. A sai gaba da tunasar da 'yan uwa musulmi da ake yi na aikin da za mu samu ladan da ba mu san adadinsa ba. Shin ko muna azumtar azumin nafila na Litinin da Alhamis? To idan ba ma yi ya kamata mu farka daga dogon baccin da muke yi domin cin ribar da ke cikin azumin nafila, musamman ma na tsakiyar wata-wata a ranakun 13, 14 da 15 na kowane watan musulunci. Da yawa daga 'yan uwa musulmi ba su san alfanun da ke cikin wannan azumi na tsakiyar wata-wata ba. To ku sani fa manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Qudsi ya bayyana mana cewa Allah mai girma da ɗaukaka na cewa azumi nawa ne, kuma ni nake ba da ladansa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu kan yin azumin tsakiyar wata-wata, wato na ranakun nan 13 da 14 da 15 na kowane watan musulunci dan samun gwaggwaban ladan dake cikin sa. Wannan watan azumin zai kama juma'a mai zuwa gobe kenan da asabar 14 da lahadi 15 ga wannan wata na jumada sani shekara ta 1441 bayan hijirar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Dan haka sai mu dage da dabba ga wannan sunnar. Allah ya sa mu dace, amin. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan tunasarwa a kowane wata. Kuma wannan sako ne daga kamfanin Hasak Civil Engineering Construction Limited. Ma sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Ita kuwa babbar kotun tarayya da ke nan Kano karkashin Justice na Malam ta bayar da oda a karar da wasu barayi Usaina Haruna da Hansata Haruna da Hasana Haruna da Alhaji Isyaku suka shigar suna karar wani mai suna Dalla da Andikol da hukumar lura da filaye ta jihar Kano bisa zargin da su marayin ke yi na cewa shi Andikol ya kwace musu fili. Kotun dai ta yi umarni da a tsaya yadda ake ada kada kowa ya yi wani motsi har sai ranar 18 ga watan da muke ciki. Sai dai kuma duk da wannan oda ta kotu, shi mai kara na daya Usaina Haruna ya yi kukan cewar an zo fa ana gini a wannan fili na marayu wanda ya kara a kansa. Dan haka yake roƙon agajin shari'a kan wannan al'amari. Kafin mu je ga wasikar Malam Botoremi ga takardar neman taimako kamar yadda aka saba, domin ko wani bawan Allah ne mai suna Abdul Shakur Abdullahi ya shigo da takardar asibitin koyarwa na Malami ni Kano, yana roƙon bayin Allah agaza masa da naira 43,500 da mahukuntan wannan asibiti suka rubuta domin yi masa aiki. Sai kuma takardar asibitin Kashi, inda wani bawan Allah mai suna Muhammad Bawa yake roƙon agajin naira 1,400,000 domin yi masa aiki, yace ba shi da hali. Sai kuma wani bawan Allah mai suna Bala Muhammad, wanda shi kuma 600,000 ake nema domin yi masa aiki kasancewar ya gamu da matsala ta ciwon kansa. Da fatan bayin Allah za ku taimaka ku ceto rayuwarsu. Daga kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla da Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Zinnira Garba Baballaji da Abdurrahman Hamisu na Madina wanda shine ya gaganiyar sadan da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake fatan Allah samu gama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.